الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin da ke cikin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga littafin nurul yaqin fi sirati سيد المرسلين wannan majalisi shine majalisi na 78 a wannan yammaci na juma'a 11 ga watan jumadal akhirah hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wadda ta yi daidai da 13 ga watan 12 na shekara ta 2024 bayanin da muke yi shine misalai da mawallafin wannan littafi yake kawo mana cikin wannan littafi da ya kunshi bayani kan masu rauni da aka cutar da su sakamakon karbar musulunci da suka yi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin sahabbansa bayan an kammala mana bayani na irin nau'ukan cutarwa da tsangwama da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma waɗanda suka karbi da awarsa ba su tsira ba musamman masu rauni daga cikin su a majalisin da ya gabata mun ga misalai na wani sashe daga cikin masu rauni waɗanda aka tsangwame su aka gallaza musu aka gana musu azaba iri-iri wasu ma daga cikin su hakan ya zamanto sanadiyar rasuwar su to har yanzu dai shi mawallafin wannan littafi bai gushe ba yana kawo mana irin misalai na waɗanda aka cutar cikin sahabban manzon Allah masu rauni sakamakon karbar addinin musulunci yace wa mimman udhiya fillahi khabbab ibn al-arad wa mimman udhiya fillahi khabbab ibn al-arad daga cikin waɗanda aka cutar da su akan tafarkin ubangiji saboda sun yi imani da Allah saboda sun karbi wannan addini na musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi cewar ba za su bauta wa kowa ba sai Allah shi kadansa akwai Khabbab ibn al-Arad wannan yana cikin jerin masu rauni da suka hadu da gallazawan Qurayshawan Makka subiya fil jahiliyati fashtarathu ummu Anmar gabanin zuwan musulunci lokacin jahiliya idan aka ce jahiliya wani zamani ne da al'ummar larabawa suka rayu cikin bautan gumaka da kuma jahiltar haƙƙoƙi na ubangiji subhanahu wa ta'ala da hukunce-hukunce na karantarwar addinin musulunci to wannan zamani ana kiran shi jahiliya gabanin musulunci yanzu shi ne yace subiya fil jahiliyati an kamo shi a lokacin jahiliya fashtarathu ummu Anmar sai wata daga cikin kabilar larabawan garin Makka da ake kiranta ummu Anmar sai ta saye shi kenan shi bawa ne na ita wannan mata da ake kiranta ummu Anmar wa kana haddadan Sheikh Khabbab bin al-Arat ya kasance makeri ne, yana kira ya kira abubuwan da ake bukatar su na makamai, sannan yana kira abubuwan da ake bukatar su na noma, yana kira abubuwan da ake bukatar su na karafuna, su wukake, su mashi, su takubba, wannan duka ayyukansa kenan, sana'arsa kenan. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya'lifuhu qabla an-nubuwwa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana mu'amalantarsa gabanin annabta, gabanin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san cewa shi manzo ne, yana mu'amalantar wannan sahabi Khabbab bin al-Arat, sukan zauna sihira, sukan zauna suhuta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Falamma sharrafahu Allah biha aslama Khabbab, bayan Allah madaukakin sarki ya daukaki manzon Allah da annabta, shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya daukaki manzonsa da annabta, aslama Khabbab, take Khabbab ya musulunta, saboda ya kasance dama gabanin annabtar ma yana cuɗanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa ana fara yi wa manzon Allah wahayi take ya musulunta. Wannan shine muhimmancin abota da mutanen kirki, wannan gajiyar da ya ci kenan sakamakon abotarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Tun daga gabanin annabta yakan zauna su huta da manzon Allah su tattauna, to wannan ya amfane shi a duniyarsa da lahirarsa, ya zama sanda aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi yana cikin na farko-farko waɗanda suka karɓi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa idan za ka yi abota, yi ƙoƙari abokinka ya zama mutumin kirki, kar ka yadda ka yi abota da mutumin banza, don mutumin banza zai kai ka ga halaka, mutumin kirki kuma zai kai ka ga tudun munsira, kamar yadda Khabbab bin al-Arat abotarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sanya shi shiga addinin musulunci, ta sanya shi kufuta daga fushin Ubangiji babban annabi sallallahu alaihi wasallama. Abu Talib shi kuma abotarsa da mushrikai ta sanya shi ya mutu akan addinin shirka, tunda ba dan abotarsa da su ba akwai tsammanin zai karbi musulunci, domin shi da bakinsa ya bayyana cewar duk addinan duniya da ya kalla, ya duba, ya nazarta, ya ga babu ya addinin musulunci, ya ce to amma abu ɗaya ne ya hana shi shiga addinin musulunci, tsoron zargi. Kuma sai aka wayi gari lokacin da ya zo rasuwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin ya rasu din ya yi ƙoƙarin ya karɓi wannan addini na musulunci, ya ce ka faɗi kalmar la ilaha illallah, ya kai baffana, kalma ce da zan nema maka kariya da ita, maka garkuwa da ita gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To sai zamanto abotarsa da mutanen kirki sai ya hana, suna tare da shi sai suke ce masa a targhabu an millata Abdul Muttalib, yanzu za ka kyamata addinin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib kuma mahaifin Abu Talib. To kaga wannan tilawar da suke masa, in ma da ya shafa'a yana shirin baki, to yanzu sun tuno masa, in da ya rafkana yana shirin fadin wannan kalma ta la ilaha illallah da manzon Allah ke kokarin lakana masa ya faɗi ta shiga musulunci ya kyakkyawan cikawa, yanzu sun tuna masa. To shine abin da ya tsorata, kar ya faɗe ta ya zamanto yayi abun kunya, kar ya faɗe ta ya zamanto ya bar wa ƴaƴansa abun aibantawa, a ce ai kukan ma da babanku ya mutu ba kan addinin babansa da kakansa da kakannin kakanninsa ba, sai zamanto an goranta musu da haka ɗin. To kaga wannan shi abota da mutanen banza bata masa rana ba. Manzo Allah yayyaya fada su kuma suna nana ta masa a targhabu an millati Abdul Muttalib. To sai ga abin da zai fi masa zaman lafiya da kwanciyar hankali shine yayi zaman sa kan addinin mahaifinsa, shine addinin bautan gumaka. Shine yace huwa ala millati Abdul Muttalib, yace shi fa yana kan addinin Abdul Muttalib, yake faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah har ya cika a haka. To kaga shi anan abota da mutanen banza ta cutar da shi a lahirarsa. Shi kuma Khabbab anan abotansa da mutumin kirki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta amfanar da shi a lahirarsa. Yace fa kanat maulatuhu tu'adhibuhu bin nar. Shi yasa karka kuskura ka bar danka abokansa su zamanto fandararru masu ashar. Iyaye dole a sanya ido akan yaya. Wasu yayan zaka tarar iyayensu ba su da lissafi, sun bar su layi ya musu tarbiya, sun bar su unguwa ta musu tarbiya. Zaka ga uba in ya fita bai san ina ɗansa yake zuwa ba. To kai kuma da kake ƙoƙarin tarbiyyar ɗanka, karka barshi wanda bai san ciyan kansa ba ya bar ƴaƴansa kara zube su shiga nan su fita can su zo su lalata maka tarbiyyar ɗa. Dole ne iyaye a sanya ido a ga ƴaƴanka da suwaye suke mu'amala, ƴaƴanka suwaye abokansu. Zaka yi ta faɗi tashi kana tarbiyyar ɗa, ka sa shi a makarantun da zai samu tarbiyya, ya samu karatu na addini da na boko. To amma idan ya zamanto abokansa masu tsefaffun idanu ne, masu ƙeƙasassun idanu, ba su da tarbiyya, to duk wancan ginin da kake fa kana gina ne ta nan kuma ta nan ana rusa. Tabbas muna ganin ire-iren waɗannan. Za ka ga wani uban bai damu da mai ɗansa yake ciki ba, kuma in ya fita ma tun farar safiya ya tafi harkarsa, ɗan ma ya sa ƙafa ya tafi harkarsa, ba za su sake haɗuwa ba sai dare yayi in an zo bacci. Ko da abinci ya dawo ci bai damu ba ina wane yake, ina wane ya shiga. To kaga irin waɗannan ƴaƴa da iyayensu suka zamanto sun tozarta amanar da Allah maɗaukakin sarki ya danƙa hannunsu, za su iya zama annoba a cikin al'umma. Iyayen da su kuma suna ƙoƙari na su ga sun ba da tarbiyya wa ƴaƴansu, su ga ƴaƴansu sun zamanto nagartattu, sun zamanto mutanen kirki, to waɗancan za su iya lalata su. Kenan dole iyayen da suke da kula wajen ganin sun ba da tarbiyya wa ƴaƴansu su sanya ido su ga wane ne abokin ɗanka. Ka sanya ido ka ga wane ne, wace ce abokiyar ƴarka. Wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Yace fa kanat maulatuhu tu'adhibuhu bin nar, ita wannan uwar gijiyar tasa, Ummu Anmar kenan, uwar gijiyar Khabbab bin al-Arad, ta kasance uqubar da take masa uquba ce da wuta. Za ta rura wuta ta zo ta jefa shi a ciki, ko ta sa a daure mata shi, ta je ta kunno wuta jikin ice, sai ta zo tana dana masa, ta sa masa a kumatinsa, ta sa masa a tsakar kansa, har sai yayi kururuwa akan sai ya bar wannan addini da ya shiga na musulunci. Ta dana masa a kafadarsa, a cikinsa, a cinyarsa, a kafafunsa, tana kona shi. Wannan uqubar da take masa kenan saboda shigansa musulunci. Fata'ati bil hadidatil muhma, sai ta zo da karfe wanda ta sanya shi cikin wuta yayi jajawur yayi zafi. Fataja'aluha ala zaharihi liyakfur, ta sa a kwantar da shi, sai ta ɗauki wannan karfe da yayi zafi yayi jajawur, sai ta ɗana masa a gadon bayansa saboda ya bar addinin musulunci, cewar in har bai bar addinin musulunci ba to ya gamu da bone. Idan karfen ya huce sai ta sake mai da shi cikin wuta, ana rura mata wutar har sai karfen yayi jajawur. Idan ta ɗauko sai ta ce zaka kafurta da Muhammadu, sai ce a'a, sai ta ɗura masa a gadon bayansa. zaka bauta wa Lata da Uzza, yace a'a, sai ta dora masa a gadon bayansa har sai guminsa da kuma kitse da ke fitowa daga jikinsa ya kashe wannan karfan, karfan yayi sanyi, sai ta sake mai da shi cikin wuta, ita kuma irin azabar da take masa ke. Fala yaziduhu zalika illa imana, hakan baya ƙara masa komai sai imani, ba zai ƙara masa tsoro ba, da firgici da tashin hankali, sai dai ƙara masa ƙarfin imani. To waɗannan azaba da aka yi ta yi wa Khabbab, aka yi ta ƙona masa baya, wasu malaman suna cewa farin fata ne, amma an kaga bayansa baka ƙirin kamar gawai, saboda yadda wannan uwar gijiyar tasa Ummu Anmar take gana masa azaba da wuta. To abin da ya masa yawa ya ishe shi shine anan yake ba mu labarin abin da tunanin da yayi na kokarin nema wa kansa mafita. Yace wa jaa Khabbab marratan ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa mutawassidun burdahu fi dhillil ka'ba, lokacin da cutarwa da tsangwama suka yawa wa Khabbab bin al-Arad, yana ta kokarin neman mafita, wata rana sai yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa huwa mutawassidun burdahu, a dadai wannan lokaci da yazo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah yayi fulo da mayafinsa, ya nannada mayafinsa, ya tada kansa da shi, fi dhillil ka'ba, karkashin inuwar ɗakin ka'aba. Khabbab bin al-Arad yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, fa qala ya rasulallah atad'u Allah lana, yace ya manzon Allah, ba za ka roƙa mana Allah madaukakin sarki ba bisa wannan azaba da muke sha, bisa wannan ukuba da mutan Makka suke mana, saboda mun shiga addinin musulunci, mun ce Allah madaukakin sarki shi kadai ne abun bautan mu, ka roƙa mana shi mana, tunda komai yana hannunsa, shike da ikon zartar da abin da ya ga dama, ba wanda ya isa ya daga kafansa sai da ganin damansa, ba wanda ya isa ya daga hannunsa balle ya cutar da mu in bai ga dama ba. To tunda komai na karkashin ikonsa, sai da ganin damansa komai ya faru, to ka roƙa mana shi mana, ya agaza mana, ya taimake mu, ya kawo mana ɗoki bisa wannan azaba da ake gana mana. Fa qa'ada alayhi salatu wassalamu muhammaran wajhahu, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama take sai tashi zaune, a dadai wannan lokaci fiskarsa ta yi jajawur. Fa qala, sai yace innahu kana man qablakum la yumashshatu ahaduhum bi amshatil hadidi ma duna azamihi min lahamin wa asabin wa yudau al minsharu ala mafraqi ra'si ahadihim fa yushaqqu ma yusrifuhu dhalika an din. Wannan shine martanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mayar wa Khabbab bin al-Arad. Yace innahu kana man qablakum, lallai fa al-ummun da suka gabace ku, al-ummun da suka gabace wannan al-umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace la yumashshatu ahaduhum bi amshatil hadidi, ɗaya daga cikin su waɗanda suka karbi addinin da annabawansu suka zo da shi, za a zo da ɗaya daga cikin su da kum wanda yake na ƙarfe mai tsini kamar tsinin kusa, a zo da irin wannan kum ɗin, ana soka masa a jikin fatarsa, ana ɗayo fatar tasa, saboda me? Saboda ya shiga addinin bautan Allah shi shi kadai. Yace la yumashshatu ahaduhum bi amshatil hadidi ma duna azamihi min lahamin wa asabin, ana zuwa da kum na ƙarfe a sanya tsakanin fatar ɗaya daga cikinsu da tsokarsa, a dinga ɗayo fatar, saboda ya shiga addinin bautan Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai. sannan a sanya kum din tsakanin fatarsa da jijiyoyinsa ana rarraba su, ana karta kum din ana raba tsakanin fatarsa da jijiyoyinsa, saboda ya shiga addini na bautan Allah shi kadai. Wannan al'ummun da suka gabaci wannan al'umma kenan. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba wa Khabbab bin al-Arat labari cewa aiku wannan kama azabar da ake muku in an kwatanta ta da wacce ake yi ma al'ummun da suka gabace ku saboda sun shiga addini na musulunci, naku nafila, saboda su za a zo da ɗaya daga cikinsu da kum wanda yake mai tsini na ƙarfe a sanya ana ɗaye masa fatarsa, a ɗaye nan a ɗaye can, ba za a tsaya iya nan ba, za ana soka kum ɗin cikin tsokarsa ana raba ta da jijiyarsa. Saboda me? Saboda ya shiga addini. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a ƙarashin hadisin, kuma za a zo da ɗayansu a toni rami, idan aka toni rami sai a sanya shi cikin ramin kusan rabinsa, sai a rufe ramin, hannayensa suna cikin ramin, ba zai iya motsi da hannunsa ba, ba zai iya motsi da ƙafarsa ba, saboda an rufe hannayen cikin rami da ƙafafun. Sai a zo da zarto a ɗora a maɗigarsa tsakiyan kansa kenan, sai a dirza wannan zartan a raba shi gida biyu. Ya ce amma haka baya sa su bar addininsu, haka baya sa su yi rauni, haka baya sa su yi ƙasa a gwiwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshe ke cewa Khabbab bin al-Arat, wala yuzhiranna Allah ta'ala hadha al-amra hatta yasira ar-rakib min san'a ila hadra maut la yakhafu illa Allah wa adh-dhi'ba ala ghanami. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi rantsuwa, yace na rantse da Allah, tabbas haqiqa ko shakka babu. Annabi ya karfafi maganarsa da abubuwa guda uku, ya karfafi maganarsa da rantsuwa, sannan kuma ya karfafi maganarsa da abubuwa guda biyu da ake karfafa magana da su a Larabci. A nan gurin akwai nunun tawkid, nunun harafi ne wanda idan Balarabe ya sanya shi cikin magana yana nuna tabbacin maganarsa da hakikaninta da kuma rashin kokwanto cikin magana. Annabi ya ce wala yuzhiranna, ya zo da nunun na tawkid, yuzhiranna tawkidi ne, tabbas Allah zai taimaka, zai agaza ko tantama babu, Allah maɗaukacin sarki zai taimaka ma wannan al'amari. Wani al'amari? Addinin musulunci. Addinin musulunci sai Allah ya ƙarfafe shi, sai Allah ya agaza masa, sai Allah ya taimake shi, kuma sai ya taimaki ma mabiyansa da ƙin mai ƙi da son mai so da ɗaukakar mai ɗaukaka da ƙasƙancin maƙasƙanci, sai Allah ya taimaki wannan addini. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal mushrikun walau karihal kafirun. Annan alƙawari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adallah la yukhlifu Allahu al-mi'ad. Allah maɗaukakin sarki idan ya yi alƙawari baya saɓa alƙawarinsa, kuma shi ya ɗau alƙawari cewar sai ya cika hasken wannan addini nasa. Walau karihal mushrikun, ko da mushrikan duniya sun ki, sai Allah ya cika hasken addininsa. Walau karihal kafirun, ko da kafiran duniya sun ki, sai Allah ya cika hasken wannan addini nasa. Shine bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa Khabbab bin al-Arat a wannan gaba. Yace na rantse da Allah, tabbas Allah maɗaukakin sarki sai ya taimaki wannan al'amari, ma'ana sai ya taimaki wannan addini na musulunci. Hatta yasira ar-rakibu min san'a ila hadra maut la yakhafu illa Allah, har ta kai ta kawo matafiyi zai yi tafiya. Matafiyi suna kiransa ar-rakib, mahayi, wato wanda yake hawa dabba. Tunda matafiyi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama galibi in ya tashi zai yi tafiyarsa yana hawa dabba, sabanin mu a yau. To dube da abin da matafiyi ke amfani da shi a tafiye-tafiyarsa sai ake kiran shi da rakib, mahayi kenan. Kenan in ka ji Balarabe ya kira mutum da rakib yana nufin matafiyi, kamar yadda a yau zaka ce wane matafiyi, to su kuma a wancan lokaci ana cewa wane rakib, ma'ana mahayi. Zai haukan raƙumarsa ya yi tafiya, ko ya haukan dokinsa ya yi tafiya, ko ya haukan jakarsa ya yi tafiya. Waɗannan da su ake tafiye-tafiye a wancan zamani. To shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwatancen yadda al'amarin zai kasance, yake ƙoƙarin fito Makhabbab bin al-Arat, yadda musulunci zai samu karɓuwa a sassan duniya har za ta kai ta kawo matafiyi zai yi tafiya tun daga garin Sana'a har zuwa garin Hadramaut. Shi ne min Sana'a ila Hadramaut, mutum zai yi tafiya daga Sana'a zuwa Hadramaut, la ya khafu illa Allah, baya tsoron kowa sai Allah. Kenan yanzu idan mutum zai yi tafiya daga Sana'a zuwa Hadramaut a matsayinsa na musulmi, yana tunanin zai iya haduwa da makiya musulunci akan hanya su kashe shi, ko su ci zarafinsa, ko su gana masa azaba. To amma akwai lokaci da zai zo, saboda yadda musulunci ya yi mamaya, saboda yadda musulunci ya yi yaɗo, ya mamaye garuruwa daban-daban da ƙasashe daban-daban, za ta kai ta kawo matafiyi zai tafiya daga Sana'a baya tunanin zai haɗu da wani makiyi cikin makiya musulunci a hanyarsa har ya isa Hadramaut ba tare da firgici ko tararradi ko ɗarɗar cewar zai haɗu da wani cikin abokan gaba da zai iya salwantar masa da rayuwarsa, ko kuma ya ƙwace masa dukiyarsa, ko ya zubar masa da jininsa ba. Malamai kuma da suka duba ratan da ke tsakanin Sana'a da Hadramaut sai suka ce ba zai gaza kilomita 800 ba. To tafiyar da za a yi wacce ta kai kilomita 800, ina jin kamar a majalisin nan mun taɓa ƙoƙarin kwatanta irin wannan tafiyar in anan. Yanzu tafiyar da za ka yi daga nan garin Azare ka je Sokoto, ai bai kai kilomita 800 ba, to daga nan zuwa Lagos ba. Na'am, ya fi 800. Daga nan zuwa Lagos ya haura kilomita 800 Ibadan. Na'am, Abajina. To Abajinan nan fa kai kadai ne ka sani, ko daga kai sai ƴan tsiraru, ko ni ma ban sani ba. Na'am, daga nan zuwa Sokoto zai kai kilomita nawa? Na'am, to kusan dai ka ce kamar daga nan zuwa, ka ce daga nan zuwa Sokoto, tunda tafiyar wuni guda ne. Zuwa Sokoto to shi ne za ka samu kilomita zai kai 800. To muƙaddara daga Maiduguri zuwa Kaduna, tafiya daga Maiduguri zuwa Kaduna. To yanzu ka taso tun daga Maiduguri, hankalinka a kwance a kan raƙuminka ko a kan dokinka, baka tararradi ko tunanin za ka haɗu da wani cikin miyagun mutane har ka isa Kaduna. Kuma irin wannan tafiyar a wancan zamani suna kwashe wata guda, kenan kai tafiyar wata guda baka tsoro baka tararradin kowa, wanda a da baka isa kai haka. Annabi yana nuna masa yadda addinin musulunci zai faɗi ya mamayi gurare daban-daban, ta yadda mutum zai tafiya baya tunanin zai haɗu da abokin gabansa, sai dai kawai abin da zai yi tunani ya haɗu da kura ta cinye masa dabbobinsa. Amma in dai wai abokin gaba ne, to shi kan babu shi babu labarinsa. Me yasa? Saboda musulunci ya mamayi duka waɗannan gurare. To wannan kuma bayanin da Annabi ya faru, abin ya zo ya faru tunda wannan yanki har yanzu duka yanki ne na musulmai. Wanda zai tafiya daga Sana'a zuwa Hadramaut baya tunanin zai haɗu da wani kafiri ko wani mushriki da zai cutar da shi. qala dhalika alayhi salatu wa salamu wa huwa fi hadhihi al hal al shadida allati la yatasawwaru fiha aqalu al uqala'i wa anbalu al nubala'i quwwatan manziratan aw sa'adatan mustaqbilatan allahumma illa anna dhalika wahyun yuha ilayhi. Wannan jawabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa wannan sahabi Khabbab bin al-Arat, ya bayyana masa ne na farko dan ya kwantar masa da hankalinsa, ya fahimci cewar wannan yanayi da yake samun kansa a ciki na bala'i da ukuba, gabaninsa akwai wanda suka samu kansu cikin wanda nasu ya ninka nasa. Saboda haka ya rarrashi kansa ya yi haƙuri, kuma kamar ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa kan cewar wannan sunna ce da Allah maɗaukakin sarki ya sunnanta ta cikin bayinsa. Matuƙar za ka yi riƙo da addinin musulunci, za ka ce Allah maɗaukakin sarki shi ne Ubangijinka, to dole za ka haɗu da ƙalubale mai girma. Shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanun. Shin yanzu mutane suna tsammani za a ƙyale su zauna salin alin bayan sun ce su muminai ne, sun yi imani da Allah maɗaukacin sarki, ba su da wani abu da za su bauta wa da ya wuce Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai, a ƙyale su wa hum la yuftanun, ba a jarrabarsu? Yana da wahala. Matuƙar dai ka ce kai mumini ne, ka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, ba ka da abun bauta da ya wuce shi, to dole ne za a jarrabe ka, ko a jarrabe ka ta nan ko kuma a jarrabe ka ta can, a jarrabe ka a gangar jikinka, a jarrabe ka a dukiyarka, a jarrabe ka cikin iyalanka, a jarrabe ka a gurin da kake zaune. Dole za ka ga jarrabawa ko ta nan ko ta can. Ita kuma jarrabawa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala in ta zo ga bawansa mumini ba ta zuwa ta tafi haka banza. Dole idan Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi bawa a gangar jikinsa saboda imaninsa, ko kuma a dukiyarsa, ko kuma cikin iyalansa, to Allah subhanahu wa ta'ala zai goge masa zunubinsa. Hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa la yazalul bala'u bil mu'min, bala'i ba zai gushe ba tare da mumin, bala'i ba zai gushe ba tare da mumini. Fi nafsihi, a karan kansa, yau zai ga bala'i a karan kansa, gobe zai ga bala'i a karan kansa, jibi zai ga bala'i a karan kansa, za a masa rauni, sa'annan kuma za a firgita shi, za a hana shi kwanciyar hankali, za a hana shi nitsuwa. Kaga wannan duka bala'i ne da za a jarrabi mumini a karan kansa. Wa fi malihi, kuma za a jarrabe shi a dukiyarsa, dukiyar za ta yi gobara, barayi za su sace, ɗan bindiga daɗi za su bi shi su kwace, zai yi asararta. Wa waladihi, da kuma ɗansa, Allah zai jarrabe shi a ɗansa. Allah yake bayyana, manzo Allah yake bayyana wannan cewar mumini ba zai gushe ba da bala'i a karan kansa, da dukiyarsa, da iyalansa, hatta kai ta kawo an goge masa zunubi yana tafi a bankasa ba shi da zunubi ko ɗaya. Kenan jarrabawa da bala'i da fitina da mumini zai ta haɗuwa da ita, ba za ta zo ta tafi haka kawai, ba za ta tashi a tutar babu ba. Dole akwai abun da Ubangiji ya tanadar masa na musamman, shine goge masa zunubansa. Allah maɗaukakin sarki, duk abun da ya samu mumini na tsangwama, duk abun da ya samu mumini na cutarwa, to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai goge masa zunubansa. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa, wanda mawallafin wannan littafi ya kawo mana, yana nuna mana aya daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala na yadda addinin Allah subhanahu wataala zai mamaye wannan duniya da muke rayuwa a cikin ta, kuma zai zamanto shine mafi daukaka, shine mafi buwaya, ko bajima ko badadi. Addinin musulunci shine madaukaki. Wa kalimatul lahi hiyal uliya wa kalimatul ladina kafaru sufla wa kalimatul lahi hiyal uliya. Kalmar kafirai ita ce makaskanciya, kalmar Allah kuma ita ce mafi daukaka. Allah subhanahu wataala sai ya daukaki wannan addini nasa, din yanda makiya musulunci za su yi kokarin ganin bayan addinin musulunci, za su yi kokarin ganin bayan musulmai, to sai Allah ya daukaki wannan addini nasa. Abu na uku da za mu dauka karkashin wannan takaitacciyar kissa da ta auku tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Khabbab bin al-Arat, za mu fahimci wajibcin haƙuri bisa cutarwar makiya. Wajibi ne ga musulmi ya zamanto mai haƙuri bisa ga cutarwa da zai fiskanta daga makiya musulunci, saboda shine mai rabo, duk inda ta fadi masa shani. Idan Allah ya tabar da su, ya wulakantar da su, shi zai ci gaba da bautan Ubangijinsa, hankalinsa a kwance. Idan ma Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da tsangwamar su da cutarwar su, nan ma fa bai yi asara, domin Allah madaukakin sarki zai goge masa zunubinsa. Inna izamal jaza'i ma'a izamil bala'i, lallai girman sakamako na tafiya ne tare da girman bala'i. Duk wanda bala'insa yayi girma, to sakamakonsa ma zai girma. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, lallai Allah madaukakin sarki in ya so mutane sai ya jarrabe su. Faman radiya falahu ridha, duk wanda ya yarda da kaddara Ubangiji bisa wannan jarrabawa da ya masa, to zai samu yarda daga gurin Ubangiji. Wa man sakhita falahu sukht, wanda kuma ya fusata, yayi fushi, yaji zafi a ransa, yaji shi me yasa wannan abun ya same shi, yaji kaito, to sai shi ma Allah ya fushi da shi. Wannan yake nuna mana muhimmancin yin haƙuri bisa cutarwar kafirai. Idan musulmi ya zamanto mai haƙuri bisa cutarwar kafirai, wannan al'amari ne wanda yake da girman gaske gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan Allah zai iya jarraba muminai da cutarwa daga gurin kafirai, za su iya kashe su ma, kuma abin da ke faruwa yanzu ke, za ka ga makiya musulunci na kashe musulmai. Abin da zai baka mamaki ko ya baka takaici, sai ka ga har wanda ba su ci ba, ba su sha ba, har kananin yara idan an zo har su ake kisa da mata, wanda shi musulunci baya haka. Yanzu inda musulmai ne suke yakan waɗanda ba musulmai ba, ba sa kashe mata. Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya tashi tura rundunarsa, daga cikin wasiyoyi da yake ma rundunar shine, idan kuka je gari yakar mutane, kuka tarar da mutum ya keɓe kansa a bukkarsa ko a gidansa yana ibada, ba ruwanku da shi, kar ku taɓa shi. Idan kuka je kuka tarar da mata, ba ruwanku da su, kar ku taɓa su. In kuka tarar da ƙananan yara, ba ruwanku da su, kar ku taɓa su. To su makiya musulunci haka suke yi, za su zo su tadda mutane cikin masallaci suna sallah, a buɗe musu wuta, a jefa musu bom. Amma musulunci, Annabi in ya tashi sai ya ce, in kuka samu mutum a gurin ibada sana ibada, kar ku taɓa jininsa, ba ruwanku da shi, ku je abunku. Kuka haɗu da mata, ba ruwanku da su, ku tafi abunku. Kuka haɗu da ƙananan yara, ba ruwanku da su, ku tafi abunku. Musulunci addini ne mai adalci. Sauran addinai zaka tarar akwai zalunci da ta'addanci, amma a haka ake wai tuhumar musulmai da ta'addanci, alhali musulunci bai san ta'addanci ba. Ya koyar da ƴaƴansa yadda za su mu'amalanci abokan gaba. yanzu kafiran amana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya kashe kafirin amana ba zai shaki kamshin aljanna ba. Gashi fa kafiri ne fa ba musulmi ba. Amma kuma manzon Allah yace duk wanda ya kashe shi ba zai shaki kamshin aljanna ba. Ina zaka samu irin wannan a wani addini? Ai fatan su ma su hallaka ku. Fatan su a waye gari an shafe tarihin ku a bankasa. To musulunci ba haka yake. Musulunci ya karantar da ka zauna da wanda bai yake ka ba. La yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi. Musulunci ke. Allah madaukakin sarki bai hana ku ba dangane da wanda ba su yake ku ba, su ba sa yakan ku, ba sa fito na fito da ku. Musulunci bai hana ku kyautata musu ba, musulunci bai hana ku musu adalci ba. Amma in wani addinin ne kai kana zauna a bunka baka taba shi ba, baka shiga sabgarsa ba, baka dakata sa ba, shi kuma shiri yake ya zai iya shafe ka a bunkasa. Wannan sauran addinai duka haka suke. Sabanin addinin musulunci bai yadda da wannan ba. To wannan ɗabi'a ce kusan da Banu Isra'ila wanda ake kiransu Yahuda suka tafi akan ta da yanzu kuma har kiyama ta tsaya. Sun yi ta kashe annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ba mu labari cikin Al-Qur'ani, afa kullama ja'akum rasulun, Allah yake gaya wa Yahudawa, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Shin ba ko yaushe bane in manzo ya zo muku da abin da ranku bai baya son sa sai ku yi dagawa ku yi girman kai? Wasu daga cikin manzannin ku ƙaryata su, wasu kuma ku ma kashe su. Yahuda sun kakkashe annabawan Allah bila adadi. To musulunci shi kuma addini ne wanda yake addini na adalci. To abu na kusa da ƙarshe da zamu dauka ƙarƙashin wannan tattaunawa da ta kai ta kawo tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Khabbab bin al-Arat, za mu fahimci cewar kyakkyawan ƙarshe na muminai ne, kyakkyawan ƙarshe na masu haƙuri ne. Tunda manzon Allah a ƙarshen bayaninsa ya yi rantsuwa, ya ƙarfafi maganarsa kan cewar Allah sai ya taimaki wannan al'amari, ma'ana wannan addini. Hatta kai ta kawo matafi zai tafiya daga Sana'a ya je Hadramaut baya tsoron kowa sai Allah, sai kuma kyarkeci a cikin dabbobinsa. Kaga kenan ƙarshe ta muminai ce. Abu na ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan tattaunawa da ta kai ta kawo tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Khabbab bin al-Arat, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna wa Khabbab bin al-Arat cewar al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ta Annabi, azaba da aka musu, uquba da aka musu saboda addinin musulunci ta ninkata ku, kuma suka yi hakuri. Alhali matsayinsu a gurin Allah bai kai matsayinku ba. To idan matsayinsu a gurin Allah bai kai matsayinku ba, kuma aka musu azaba, aka cutar da su, suka yi haƙuri, ku kuka fi cancanta in an cutar da ku ku yi haƙuri saboda matsayin da kuke da shi gurin Allah ya ɗarana su. Wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayin da take da shi gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗara matsayin da sauran al'ummu da suka gabace ta suke da shi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya bayyana mana hakan cikin Al-Qur'ani. Manzansa sallallahu alaihi wasallama shi ma ya bayyana mana hakan cikin hadisai. Allah madaukakin sarki ya ce kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Allah ya ce ku ne mafificin al'ummu, duk al'ummun duniya wannan al'umma ta manzon Allah ita ce mafi ficiya, mafi alkhairi. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi. Allah madaukakin sarki yace kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, haka nan muka sanya ku al'umma wacce take mai kima, mai daraja, mai falala, wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka zalika idan ka duba ka kalli yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shari'o'i, zaka tarar na wannan al'umma yana da sauki akan na al'ummun da suka gabaci wannan al'umma, saboda matsayin ta gurin Allah subhanahu wataala. Yanzu al'ummar da ta gabaci wannan al'umma, idan annabi ya je yayi yaki ya ci nasara akan abokan gabansa, dukiyar da aka samu daga abokan gaba bata halatta masa ba shida al'ummarsa, wuta ce take zuwa ta dauki. To amma wannan al'umma ta manzon Allah, saboda matsayin ta gurin Ubangiji subhanahu wataala, Ubangiji sai ya halatta mata, idan aka je aka yaki aka samu ganima, ya halatta mata ta yi amfani da ganima. Wannan yana nuna mana matsayin wannan al'umma a gurin Allah subhanahu wataala. Sannan daga cikin abubuwan da za su fito mana da matsayin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah madaukakin sarki da ta yasa ta yi fice akan sauran al'ummu, an shar'anta mata yin taimama. Amma al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ba a yarje musu ba banda alwala. Kai kuma a yau ka rasa ruwa, yi taimama ka kai sallah. Ko kuma akwai ruwan amma in kai amfani da shi zai cutar da kai saboda sanyi, ko kuma rashin lafiya ba za ka iya taɓa ruwa ba, yi taimamaka an baka wannan sassaucin. Amma al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ba su samu wannan sassauci ba. Ka fita kana tafiya, za ka tafi Kano, kafin ka isa Kyawa lokacin azahar ya yi, to an baka dama sauƙaƙa azahar ɗinka ko da ba a masallaci ba. Amma al'ummar da ta gabaci wannan al'umma ba a yarje musu su yi sallah ko ina ba sai a masallatai. Aga duka wannan sassauci ne aka yi ma wannan al'umma, saboda matsayin ta gurin Allah subhanahu wataala. Sannan annabin wannan al'umma da aka tashi aiko shi, sai aka aiko shi ga mutan duniya gaba daya, amma annabawan al'ummun da suka gabaci wannan al'umma, kowane annabi in Allah madaukakin sarki ya tashi aiko shi, yana aiko shi ne gurin al'ummarsa a kebe. To shi ne a nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ishara wa Khabbab bin al-Arat a bayaninsa da yake cewa innahu kana man qablakum la yumashshatu ahaduhum bi amshat al-hadid, al'ummun da suka gabace ku ɗaya daga cikinsu ana masa kumna ƙarfe tsakanin fatarsa da tsokarsa, a ɗaya fatar ko kuma a raba tsakanin tsokarsa da jijiyarsa, kana ganin jijiya ga ta nan a waje kamar tsintsiya, ana musu azaba alhali, duk azabar da ake musu matsayinsu bai kai matsayinku ba gurin Ubangiji, amma haka bai sa sun bar addininsu ba, bai sa su sun yi rauni ba. To idan su za su zamanto da irin wannan siffar, ina ya ga ku da kuka samu matsayi da ya ɗara nasu. To wannan ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa Khabbab bin al-Arat, ku al'umma ce da aka fifita ku akan sauran al'umma, kamar yadda annabinku an fifita shi akan sauran annabawa. To saboda haka ya kamata haƙurin da za ku yi ya fi na al'ummun da suka gabace ku, su ma irin azaban nan da ake muku an musu ma sama da naku, amma sun yi haƙuri, ko kuma ku kuka fi su cancantar ku yi haƙuri idan kun haɗu da cutarwa da tsangwama na makiya. To wannan duka ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake masa, yana nuna masa cewa wannan al'umma al'umma ce wacce aka santa da haƙuri, saboda matsayinta a gurin Ubangiji subhanahu wataala. To ƴan uwa, abu na ƙarshe da zan ƙarƙare bayani a kansa shine, idan mun waiwaya mun kalli yanayin da musulmi yake ciki a duniya, yanayin da musulmi yake ciki a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya, za mu iya rarrashin kawunanmu ga duk wani abu da yake kai kawo na ƙoƙarin takurawa musulmi, ko durƙusar da musulmi ko kuma durƙusar da yankin da musulmi ke rayuwa, cewar dama wannan sunna ce wacce take ta makiya musulunci a duk inda suke, fatansu su ga musulmai sun tozarta, fatansu su ga musulmi cikin bakar wahala duk inda makiya musulmi suke. Wannan shine tsarinsu kuma shine planning ɗinsu. Ya kamata muna kula muna ankara da wannan ɗin. Ina ga saboda yanayi na lokaci sai mu dasa aya a nan, sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba. Abubuwan da muka faɗa waɗanda suke daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukakin sarki gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.